Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 16 ga watan Disamba. Cikin shirin za a ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayar da shawarwari kan yadda za a iya inganta tsaro a ƙasar.
Ni za ka samar wa da matasa aiki na farko kenan, yana samarwa da kuɗaɗe haraji, manya-manyan haraji wanda ya fi ƙarfin ma abin da za a biya su albashi. Za a samar da makarantu a cikin dazuzzukan nan, za a yi asibitittuka a ciki. Ana zuwa a zuwa Rasat, irin kamar ɗan jogurafi da suke zuwa Rasat.
Za kuma a ji yadda wasu 'yan bindiga suka ƙetara daga Najeriya zuwa Nijar suka sace mata biyu da wani jinjiri.
Yan kidnapping kuma a wada ka kiran su, lalle sun shiga garin mazoji sun zo sun doke wata mata da diyarta, to diyar tana da goyo.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da Salamu Muna Barma ke gabatarwa. Za kuma a ji sharhin jaridun Ghana da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ke turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba, tawagar ɗaukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka, amma da alamar allurar rigakafi mai ƙara kuzari wato booster shots na tasiri wajen hana nau'in yaduwa. Daraktan cibiyar daƙile cututtuka Rochelle Walensky ta ce nau'in ya shiga cikin jihohi 36 a Amurka, kuma an samu kashi 3 cikin 100 a duka nau'in a fadin Amurka. Walensky ta ce yayin da mafi yawancin kashi 86 cikin 100 na cutar a Amurka har yanzu nau'in Delta ne, ta ƙara da cewa bayanan kwanan nan sun nuna cewa nau'in Omicron yana yaduwa cikin sauri fiye da Delta tare da ninkawa a cikin kwanaki 2. Walensky tare da babban mai bada shawara kan harkar lafiya ta fadar White House Anthony Fauci da kuma mai kula da bayar da martani Jeff Zients sun nuna cewa samun cikakken allurar rigakafin haɗe da mai ƙara kuzari shine hanya mai kyau wajen yaƙi da sabon nau'in Omicron. Jamus ta ce za ta kori wasu jami'an diflomasiyyar Rasha guda 2 kan wani abin da wata kotu ta ce ɗan ƙasar Rashan ya ba da umarnin kashe wani bajamushi ɗan asalin Chechnya a Berlin a shekarar ta 2019. Abin da ya faru a wannan babban al'amari shine an bindige Zalim Khan Tornike Khan Gushvili a wani wurin shakatawa a Berlin. Wata kotu a Jamus ta samu ɗan ƙasar Rasha Vadim Krasivok a jiya Laraba da laifin kisa, sannan an yanke mishi hukuncin ɗaurin rai da rai cewa yana aiki ne wa hukumar Rasha wanda suka bashi takardun bogi da kuma wasu kayan aiki. Yayin da ta kira kisa a matsayin babban laifi na take dokar Jamus da kuma ɗiyautin tarayyar Jamus ɗin, ministan harkokin ƙasar waje Annalena Baerbock ta gayyaci jakadar Rasha ɗin don tattaunawa kan batun da kuma korar jami'an diflomasiyyar 2. Kada a shagala, labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda sun tsare ɗan jaridar bidiyo mai zaman kansa da ke da alaƙa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a Addis Ababa, babban birnin Ethiopia, a cewar kamfanin dillancin labaran a jiya Laraba. An tsare Amir Aman Kirayo ƙarƙashin sabbin ikon dokar ta ɓaci a ranar 28 ga watan Nuwamba bayan ya dawo gida daga aikin ɗauko rahotanni. Har yanzu ba a yanke mishi hukunci ba. Jami'ai na hukumar yaɗa labarai na ƙasar Habashar da ofishin Prime Minister da ma'aikatar harkokin waje na ƙasar da kuma wasu ofisoshin gwamnati ba su amsa kiraye-kirayen da ake ta maimaitawa ba daga kamfanin dillancin labaran a kan shi tun bayan da aka tsare shi.
Kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu nufi Najeriya, inda jama'a ke ci gaba da bayar da shawarwari kan yadda za a iya inganta tsaro a ƙasar. ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Tun lokacin da matsalar rashin tsaro ta soma yan kamari a Najeriya, gwamnatoci ke ta kashe makudan kudade wajen kawo ƙarshen matsalolin. Alal misali, an sauya jiragen yaki, motocin aiki ga jami'an tsaro, makamai tare da tura jami'ai sassa daban-daban dake fama da matsalolin da dai sauran matakan da ake dauka, amma har yanzu tamkar ana rura wutar matsalolin ne. Gwamnan Sokoto dake arewa maso yammacin kasar, Aminu Waziri Tambuwal, wanda cikin wannan mako ya gana da shugaban Najeriya akan matsalolin rashin tsaro dake addabar jihar sa, yana ganin cewa da gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da mutanen yankunan dake fama da matsalolin tsaro a kafarun nuna tsaro ta musamman da wataƙila an samu bakin zaren walwale matsalolin.
Yan asalin waɗannan wuraren ashirye suke a ba su tarbiyya wato training na musamman, a ba su tsari da ka'idodin da za su yi amfani da su, ya zama kamar wani special force, wato runduna ta musamman ta yakar waɗannan mutanen, a haɗa su da 'yan banga da sauran jami'an tsaro su tunkare su kamar yadda su ma waɗancan mutanen banza suke da dokar makamai, a ba su license, a ba su bindiga, kuma a yi program ɗin da ya zamana ko da sun ƙara wannan aikin za a ci gaba da riƙe su a matsayin jami'an hukuma masu kula da gandun daji misali. Abu ne bai wanda zai yi wa.
Dama masana sun jima suna bayar da irin wannan shawarar ta samar da jami'an tsaron cikin daji waɗanda suka kira forest marshal a turanci, kamar yadda shugaban sashen nazarin laifuka da samar da tsaro na jami'ar Yusuf Mai Tamasule da ke garin Kano, detective Awal Baladir Mi'iya ya jima yana faɗa, wanda yake samar da su na gine daɗi goma.
Idan aka samar wa da matasa aiki na farko kenan, yana samarwa da kuɗaɗe haraji, manya-manyan haraji wanda ya fi ƙarfin ma abinda za a biya su albashi. Za a samar da makarantu a cikin dazuzzukan nan, za a yi asibitittuka a ciki, ana zuwa an zuwa research irin kamar ɗan geography da suke zuwa research, ana samar da itace da gawayi da katakwaye da ake yi, saboda haka forest marshal tana da abubuwa da yawa.
Wani abu da ke ci wa 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya shine yadda ake ci gaba da samun koma bayan lamurra, abinda gwamnati Tambuwal ya ce yana mai ra'ayin a sake fasalin ƙasa, inda ya bayar da misali da yunkurin gyaran mulkin ƙasar da suka yi a lokacin da yake kakakin majalisar wakilai.
Magana ta misali ofishin minista na shari'a da kuma babban lauyan ƙasa, muka ce a raba ta biyu, saboda bai kamata a ce babban lauyan ƙasa wanda ke ba ƙasa shawara ɗan jam'iyya ba ne, amma tsarin mulki ya ce duk wanda zai zama minista a Najeriya to sai ya zama ɗan jam'iyya. Shi yasa muke samun matsala misali da magana hukumar EFCC ko magana ICPC, tunda dukkansu suna ne kawai amma mahiyanci suna aiki ne da Attorney General Minister of Justice, kuma mun sani ana amfani da su ana abin da bai dace ba.
Ya ƙara buga misalai da samar da wutar lantarki mallakin jiha ba tare da hannun gwamnatin tarayya ba, da kuma samar da 'yan sandan jihohi da dai makamantansu. Duk waɗannan shawarwarin masu bayar da su suna fatar ganin an samu daidaituwar lamura ne a Najeriya, kuma gwada amfani da su ne kadai kan iya nuna tasirinsu ko akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya.
Laraba, Derek Chauvin, tsohon ɗan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayun 2020 kan kisan George Floyd, ya amsa laifinsa kan tuhumar gwamnatin tarayya na cin zarafin Floyd ɗin. An samu Chauvin da laifin kisa mai tsanani na biyu da mai tsanani na uku game da mutuwar Floyd a ranar 25 ga watan Mayu a kotun gundumar shari'a ta hudu a jihar Minnesota. A watan Yuni ne aka yanke mishi hukuncin zaman gidan yari na shekara 22 da rabi, yayin da yake fuskantar wasu laifukan tarayya na daban da ya danganci kisan na Floyd. Amsa laifin da Chauvin ya yi yana nufin ba zai je zaman kotun tarayya ba a mako mai zuwa, amma zai iya samun wasu ƙarin zama a gidan yari idan mai shari'a ya yanke mishi hukunci kan zarafin jama'a a wani lokacin na daban. Floyd bakar fata wanda Chauvin ya kashe, shi kuma farar fata ne, ya durƙusa kan wuyan shi na tsawon minti 9 bayan da ya daure masa hannu, bai yi martani ba, sannan yana ta maimaita cewa bana iya numfashi. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa tana zargin duka bangarori kan rurutu rikicin Afghanistan mai matukar shafar ƙarin fararen hula da abin da ke rutsawa da su kafin gwamnatin da Amurka ke marawa baya ta ruguje, sannan Taliban ta kwace mulki a watan Agusta. Amnesty International ta rubuta cikin rahotanta cewa lokacin da sojoji suka tunkari ƙetar Afghanistan a watan Yuli da Agusta, mayakan Taliban sun azabtar da kuma kashe tsiraran ƙabilu da masu addinai, sojoji masu aminci da korarriyar gwamnati a wani harin ramuwar gayya.
Kwa da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda wasu ƴan bindiga da ake kyautata zaton sun ƙetaro ne daga Najeriya. Suka sace wasu mata biyu da jinjiri, sannan suka koma Najeriya da su. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Waɗansu mutane da ake kyautata zaton daga arewacin jihar Sokoton tarayyar Najeriya ne suka kutso a cikin garin Mazoji da ke iyakar ƙasashen Niger Najeriya, wanda iyakar ma ta ratsa a tsakiyar sa ko a tsakiyar garin na Mazoji. Su dai mutanen sun arce da mata biyu da jinjiri ɗan ƙasa da shekara guda da haihuwa zuwa cikin Najeriya, kamar da shugaban ƙaramar hukuma ko magajin garin Bazaga a cikin gundumar birnin Kwarni cikin jihar Tawar Jamhuriyar Niger ya yi karin bayani.
Yan kidnapping kuma a wadaka kiran su, lalle sun shiga garin Mazoji, sun zo sun doke wata mata da diyarta, to diyarta tana da goyo. Lalle garin iyaka shi da Najeriya, don musamman iyaka ma cikin garin Tarratsa. Sai hukumomi suka yi tunanin cewa ya kamata a zo a jajanta musu. Bisa ga haka muka tsara babbar tawaga da prefi da sarakuna da jami'an tsaro, muka zo har garin Mazoji kuma ja hankalin jama'a bisa ga matakai waɗanda ya kamata a ɗauka saboda irin waɗanga abubuwan su bar faruwa. Lalle jami'an tsaro namu nan suna bakin ƙoƙarin su, kuma na tsaye saboda dai a ga an kare lahiyar jama'a. Ka san su aqidar su ba ta neman wani abu ba, zalunci na kurmukuɗi suke su. Don lokacin da muka zo mun tambaye bayani, to ga wannan lokaci ba su fara cewa komai ba. Sun kiranyo dai sun ka tabbatar da cewa mutanen na ga hannuwan su kuma su a lahiya lumi. To daga bayan nan mun samu labarin sun tambayi abin da za a ba su. Ba a ba mu bayanin abin da sun ka ce ba, amma lalle kan kuɗi suke so, kamar wanda sun ka saba da in sun ka aza hannunsu su ga abin da sham suka yi kuɗi na suka dibi. A kuɗi masu yawa, to yau talaka Allah na tuba. Ka san yau in ƙadago an ka ci ka, da sai ba a sai da ma wani abu ai koyin ba, ka san dai zalunci na.
Da jin wannan bakin labarin, hukumomin gundumar birnin Kwarni da sarakunan gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro suka a ruga zuwa wannan garin domin jaje da ma tabbatar wa jama'ar wannan garin na Mazoji cewa hukumomin jamhuriyar Niger ba za su daukar wannan lamarin da wasa ba, kuma mutanen garin su saurare abin da zai biyo baya. Shugaban gundumar birnin Kwarni Raisun Alili na cewa mun zaka wannan garin na Mazoji ne da umarnin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum domin jajantawa mutanen wannan garin game da ɗauke mata biyu da jinjiri ɗan ƙasa da shekara ɗaya da haihuwa. Wannan shi ne makasidin tahuwar nan. Wannan lamarin na ɗauke mata har da yaro jinjiri ɗan ƙasa da shekara ɗaya da haihuwa na nuna rashin imanin masu garkuwa da mutane da suka manta cewa waɗansu irinsu da suka yi karambanin sace wani baturen Amurka a garin masala ta birnin Kwarni sun baƙunci lahira da daɗewa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwarni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwarni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com don sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ɗan shakata da wannan.
Gwanga alhamdulillah ne ma ji Allah.
Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Sulaiman Barma ya shigo da shiri na gaba.
Nakasa, nakasa, nakasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Barma. To yau zamu nufi da magaram a Jamhuriyar Niger inda wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta tantauna da wata jami'ar fafutuka Hadiza Hima wace yake da tawaya a kafa. Sanadiyar fama da rashin lafiya a lokacin tana karama. Ba tare da bata lokaci ba, zan koma gefe in bar ku da Tamar da ci gaban bayanan rayuwar bakuwar shirin na kasa ba kasawa ba.
Hadiza Hima Haruna mace da kamar maza bayan gwagwarmayar rayuwa da ta sha ta ce nakasar da take da ita ba ta hana ta jajircewa ba don cimma burin da ta sa a gaba na zamowa abin misali ta hanyar dagewa wajen neman ilimi.
Wannan nakasar ta same ni kamar ina a shekara 7 daga allura. Na yi masassara a gimin allura kuma daga nan ne jijiya ta samu matsala. To a lokacin nan gaskiya akwai jahilci tunda daga baya ma ake ci ana iya warkar da ni kuma Allah bai sa ba aka huta da ni waje tunda bayan wannan ne ba a jima ba ma'aikina ya rasu sai ma'aikiyata ita kuma ba wani hali ba gare ta na dauki yaunin huta da ni waje amma da a ce a lokacin ma'aikina na da rai tunda shi ma babban ma'aikaci ne a Niger a lokacin da ana tsammanin da an huta da ni kasar waje kuma Allah bai yi ba da haka dai aka samu ake kan na gargajiya kan na likita ana massage har Allah ya sa na samu nake takawa tunda sai a shekara 8 ma aka sani lokal a lokacin na fara koyon tahiya. Wannan nakasa da take tare da ni wallahi ni ban taɓa dauke shi a wata illa ko wani abu a rayuwata tunda ni bai canza min komai a rayuwata abinda gurin da yake cikin a raina alhamdulillah ina ci ma guri tunda bai hana ni zuwa makaranta ba nayi karatun yadda barbarci a haka nake kokari in yi wannan in kama na in saki nayi sai da karti wannan da kika sani bayan shi nayi aikin frigo Allah ya maido ni nan daga Yamai na komo nan da magaram nayi aikin kwadago na serve the children nayi wannan aiki daga shi na biya ma kaina makaranta bayan shi na shiga kungiyoyi amma a cikin tafiyar wannan tawa ban taɓa nuna kamar ina da nakasa ko gaji ne a cikin jikina ko kasawa ko wani wani ne duk abinda mai kafa yake iya yi alhamdulillah ina ga yin shi kuma ina ga ci ma guri bisa kan wannan ne sai yanzu babu kasar da a Afirka kasa-kasa wadda ban taka ba gaskiya ɗaya ce bisa kan harka a kungiyance aiki da kungiya da kuma kare haƙin ɗan adam.
Ba ki huskanci wata ƴar matsala ba haka ta rayuwa ko na kamar rashin aiki kafin ki taka wannan matatakala?
Gaskiya Tamar kalubale iri-iri na gamu da shi a rayuwa. Ina ƴar shekara 11 na rasa ma'aifana gaba daya. Nike gidan hannu riko. Hannu riko he na huto daga makaranta ake dora mini talla. In je in yi talla in dawo abinda na samu a ciki sa a hutta min abincin da zan ci kuma bai hana da marece in na sako daga lokal he na koma tallakan magaruba in komo gida sannan in dauki lesson na dare a haka ne aka yi rayuwa wanda nake hannun ta Allah ya zo ya karbaran kuma yanzu ina mafuta ba mu mafuta kan gidan abukai ne karaba kan gidan wani danji ne wanda ka san a haka ne aka rika rayuwar Allah ya kawo mu a yanzu amma gida gashi takamaimai wanda nace gidan da gashi anan na girma na dangin uwa ko na dangin uba gaskiya ban san shi ba
to kuma karatun naki kamar daga CAG zuwa sauran sauran iya ne kike karata
daga CAG tunda inda nake gidan riko anan na zauna har na samu brevet da na samu brevet na bar wannan gidan kuma daga nan ban samu na lisi saboda babu hali inda zan zauna in yi lisi ma ban ni da na koma gidan wata tanti ita ma ta samu matsala da mijin nata kin gani nan wurin kuma na baro nan wurin har aka zo aka yi rantri idan so daga nan na koma can gidan wurin kakanni na a ƙauye anan na zauna can na samu kafin shekara 3 kuma na dawo anan da makaram a lokacin nan na samu ra'is tashi anan radio amfani anan radio amfani na koyi ya ake aikin animation da sauran shirye-shirye yanda ake yin wani shirye-shirye na harshen Hausa da na Faransanci ina cikin nan wurin akwai mutane hakan ga in na huta kamar dan reportage da muka saba da su har Allah ya sa aka samu mini aiki na Save the Children na Entamuwa anan mata me na koma can wurin a can wurin Allah ya sa nike yin aikin wannan albashin da nake samu na zo na biya anan fuga so nake kur na marece Allah ya sa nayi second ita nayi premier ita ina biya kullun ina dauka kur lycée nayi Allah ya sa daga baya na samu kudi na kai nayi BTS dita Allah ya sa na samu
to masu sauraro nan zamu jabarke a shirin na yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari da bakuwarta Hadiza Hima Haruna ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
a gaida Suleiman da wannan shirin yanzu kuma ga Ritwan Abbas da sharhin jaridun Ghana
Sarin jaya majalisar dokoki za su saki gabatar da motion din kalubalantar amince da kasafin kudin shekara ta 2022 in jimin taka kuma jaridar Daniel Times ta rubuta wannan labarin jaridar tace marasarin jaya majalisar dokoki sun nuna alamun za su saki gabatar da motion din amince da hukuncin mukaddashin kakakin majalisar Joseph Osewusu yayin da kakakin majalisar Alban Subana Kingsford Bagbin ya dawo daga hutun jinya game da bidda mambobin majalisar suka ce ne kin amince da motion da shugaban masu rinjayi yayi hasaran wata dama ce ga mamban majalisar dake wakiltar bakwai na yin gyara na kuskure da babu tantama a cikin hukuncin sa kin amince da motion yayi mana bazata saboda mun yi imani cewar zai amfani da damar dake gare shi yayi gyara abin da yayi imani matsaya ce bisa kuskure mun yi imani yana amfani da karfin ofishin sa ne ba tare da la'akari da doka mai lamba 296 da ta bukaci jami'an ofisoshin jama'a so rinka gabatar da ra'ayoyi bisa adalci da sanin ya kamata amma ba bisa sorai ba in muka leka jaridar da Chronicle kuwa wannan labarin ya shamin kai gara basa ga masu aikin hakan ma'adinai ta barauniyar hanya jaridar ta ce ministar ma'aikatar da ke kula da filayi da albarkatun kasa Samuel Jinapo ya ce a shirye ma'aikatar sa take wurin ballo da tsarin inganta rayuwa na masu hakan ma'adinai din ta barauniyar hanya cikin kasar game da abin da yake lokacin da gwamnati ta kaddamar da shirin kawo ƙarshen lalata idanuwar ruwa da gandun dazuka da masu hakan ma'adinai ke yi an kiyasta cewar kimanin mutum miliyan 1 suka rasa ayyukan yi cikin jigokin Ashanti gabashi tsakiya da arewa maso yamma inda aka gabatar da shirin ya bayyana cewar don ba a samar musu da wata hanyar samu na abin sakawa bakin salati ba angulu za ta koma gidanta na tsamiya da kuma muka leka babban jaridar kasar da Daily Graphic wannan labarin na zakulu babban sarkin Asante wato Asante hin ya yi tadda Allah wadadda matsayin majalisar dokoki yana mai nuna tsoron wannan matsaya zai iya kai ga ta da zaune tsaye tsakanin al'umma jaridar ta ce Asante hin to na biyu ya yi tadda Allah wadadda matsayin na rashin fahimtar juna a majalisar dokoki wadda masu rinjaye da marsa rinjaye suka dauka akan lamarin da ya shafi cigaban kasar yace wannan matsaya ba zai zama wa demokradiyyar kasar alhali ba kuma zai iya bude kofar takaddama a lokacin da tsarin mulki ya ciji ya rasa mafita yakan bude kofar yin amfani da karfi ta hanyar da ba a saba ba ko kuma ɗan kuna so da zaran zaka rinka jarraba kaddara kana saka kanka cikin tsautsayin kaddara din ta fada maka tare da samun makomar da baka zata ba babban sarkin na mai yin kashedi da wannan muka so karshen sharhin jaridun na yau radwanan la muktar abbas sashin kausa na muryar amurka accra ghana
to yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ki kira kuna aje mana
Assalamu alaikum wayan America mai magana ni suka danna buwa daga nan ka danna dan ta tsoriyan jet ina ma ka san kai ni ka san jet da Nigeria Allah ya kawo mana jama'a tahiya ka san mu jet da Nigeria ka kawo mana kwanciyar hankali ka san mu jet da Nigeria amin summa amin agodi mai magana ni suka danna buwa
Assalamu alaikum sake nan sarjin America Kuma na Usman Dogo madaka rafi na kwarjin jihar Niger Nigeria Ina tuya da talakawa na uwana wanda lokacin da ake cikin na siyasa su yi fatara da siyasar Maula ko da siyasar na neman abin duniya da wani cewa gaskiya ake gaya na ake gaya na mutane ba sai a zo ka je ka gaya na wani kanya duk kana so a dukkan ka gyaru ko a baka wani abu ko dai ba siyasa ba ne kuma na Usman Dogo madaka ya ce da kuma ne jihar Nigeria
salamu sashen Hausa na muryar Amurka kuma na Abdullahi Musa daga Bana Trojan yau ga tarayyar Nigeria Ra'ayi na ne dangane da taron da gwamnatin Arewa maso gabas suka yi akan harkokin tsaro Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu kare ga na taron shan shayi karawa sai talaka ya bishiru Allah ka mana karshen makifan da muke fama da shi Allah ka mana zaman lafiya a Najeriya da ma duniya da kida na gode
Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan tan kuri daga nan ka tsaya ba cin CCTV ba tare da dan Allah dan Annabi ina kira gare ka gwamnati jihar Katsina dan Allah ka taimaka mini yadda wannan zamfare ke miki talakawan shi ne dai ne su gaban kafan Niger cewa a taimaka mai da jami'an tsaro su taimaka a yaki san dandin sun nan sai ma ka taimaka ka je ka yi komo mu shi gaba ta zan dan ai tare kada a koro daga zamfare ka yi ka tsala ina roƙo gwamna dan Allah ta zai ka taimaka ka yi su gaban kafan Niger mu ma mu a taimaka mu daga wannan tsaro da rashin tsaro da ya same mu a huta la daga Umar zan tantu riba ce ba tsaro yadda ba ta tsama
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
An ji cewa tawagar daukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka amma da alamar allurar rigakafi mai kara kuzari wato booster shot tana tasiri wajen hana nau'in yaduwa A jiya Laraba Derek Chauvin tsohon dan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayu 2020 kan kisan George Floyd ya amsa laifin sa kan tuhumar gwamnatin tarayya na cin zarafin Floyd din.
To masu saurare nan muka kawo karshen shirin mu na hantsi sai kuma canza la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya da gabatar da shirin sai kuma Salman Abu da ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sidar Bakin cewa sai an jima wassalam.